dans les hôpitaux africains. C'est ce qui est très important.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shirin da ya kasance shirinmu na ƙarshe a yau Juma'a 12 ga watan Afrilu shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa hukumar kula da ƴan kiran ta ƙungiyar tarayyar Turai ta bayyana cewa juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar cikin shekarar da ta gabata ya haifar da ƙaruwar kwararar bakin haure zuwa nahiyar. Bayan nan za ku ji cewa a Najeriya wata kotu ta ba da belin tsohon shugaban babban bankin Najeriya Godwin Emefiele bisa wasu sharuɗa. Sai kuma shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina zai gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya daga bakin Maryam Dauda.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Gidan talabijin ɗan gwamnatin jamhuriyar Nijar ya nuna wani bidiyo na sojojin Rasha masu ba da horo a lokacin da suka isa ƙasar a cikin wani jirgin sama mai ɗauke da kayan soji don taimakawa wajen ƙarfafa tsaron ƙasar ta sama, yayin da dangantaka tsakanin Amurka da Nijar ke ƙara taɓarɓarewa. An ɗauki bidiyon wasu sojojin Rasha biyu masu ba da horo a gaban jirgin saman sanye da kakin soja da hula, sun kuma rufe fuskokinsu. Bayanai sun nuna cewa a daren shekaran jiya Laraba ne suka isa ƙasar, sun kuma je da kayayyakin aikin soja don taimakawa Nijar inganta tsaronta ta sama. Mun zo nan ne don horar da sojojin Nijar yadda za su yi amfani da kayan aikin soja da ke nan, a cewar ɗaya daga cikin masu ba da horon da harshen Faransanci a bidiyon da aka yada a jiya Alhamis. Ya ƙara da cewa, mun kuma zo nan ne domin ƙarfafa haɗin gwiwar soja tsakanin Rasha da Nijar. In ba a baya bayan nan ba, Amurka ta ɗauki Nijar a matsayin muhimmiyar ƙasar ƙawance da hulɗa a yankin da ke fuskantar guguwar juyin mulki a cikin 'yan shekarun nan. A makwabciyar Nijar ɗin, wato Mali, gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta fitar da sanarwar hana kafafen yaɗa labarai ba da rahotanni akan ayyuka ko harkokin jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyi. Sanarwar, wadda babbar hukumar sadarwar ƙasar Mali ta fidda a jiya Alhamis, an wallafa ta a shafukan sada zumunta. Sanarwar ta ce dokar ta shafi dukkan kafofin yaɗa labarai, ciki har da talabijin, rediyo, yanar gizo da jaridan da ake bugawa. Dokar haramcin dai na zuwa ne kwana ɗaya bayan da gwamnatin mulkin sojan ta dakatar da duk wasu harkokin jam'iyyun siyasa har sai abin da hali ya yi. Hukumar sojan ta bayyana cewa akwai buƙatar kiyaye zaman lafiyar al'umma a matsayin dalilin ɗaukar matakin. Kafofin yaɗa labaran da suka bijirewa dokar za su iya samun takardar kashedi ko ma a rufe su, abinda hukumar sadarwa ta ƙasar ta faɗawa wata ƙungiyar 'yancin 'yan jarida kenan. Ƙungiyoyin yaɗa labarai na ciki da wajen ƙasar sun yi Allah wadai da wannan matakin. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Isra'ila sun harba wasu Falastinawa biyu har lahira da sanyin safiyar yau Juma'a a kusa da birnin Tubas da ke yamma da kogin Jordan, kamar yadda kafafen yaɗa labaran Falastina da Isra'ila suka ba da rahoto. Kafofin yaɗa labaran sun ce an kashe wani mutum a lokacin da sojojin Isra'ila suka buɗe wuta akan motarsa a Tubas. Sannan sojojin Isra'ila sun harba wani Bafalastini a yayin wani samame da suka kai a sansanin 'yan gudun hijira na Alfar'a da ke kudu da Tubas. Nan take dai sojojin Isra'ila ba su ce uffan ba akan rahotannin. Wannan tashin hankalin na baya-baya na zuwa ne bayan sanarwar da sojoji suka fidda a jiya Alhamis akan abin da suka kira sabbin ingantattun matakai na shigar da kayan agajin jinƙai zuwa zirin Gaza, ciki har da samar da sabuwar hanyar ƙetarawa ta ƙasa a arewacin Gazar. Mai magana da yawon rundunar sojan Isra'ila, Rear Admiral Daniel Hagari, ya bayyana a cikin wata sanarwa ta bidiyo cewa sabuwar mashigar za ta ba da damar kai karin agajin jan kai kai tsaye zuwa ga farar hula a yankunan da manyan motoci ke fuskantar kalubalen shiga. A cikin ƴan kwanakin nan, Rasha ta kaddamar da harhare da yawa ta sama akan farar hula da cibiyoyin makamashi na Ukraine, lamarin da ya janyo asarar rayuka da barna sosai. Sabbin harharen da aka kai a yau Juma'a sun auna wata cibiyar makamashi a yankin Dnipro da ke kudancin kasar, cibiyar da aka lalata sosai yayin da ta kama da wuta biyo bayan wani harin jirgin sama mara matuki na Rasha da safiyar yau Juma'a, a cewar rundunar sojan Ukraine da wani jami'in yankin. Ba a dai ambaci cibiyar makamashin a cikin rahoton rundunar sojan ba, sai dai rahoton ya ce tarkacen jiragen sama marasa matuki na Rasha guda hudu da aka kakkabo sun fada akan wata muhimmiyar cibiyar ababen more rayuwa a gundumar Kryvyi Rih inda ta kama da wuta. Jami'an kashe gobara na Ukraine sun yi nasarar kashe gobarar, amma nan take dai ba a iya tantance girman barnar da aka yi ba, a cewar shugaban yankin Sarhi Lysak.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu bude taskar rahotannin mu a Niger, inda hukumar kula da yanki ran ta kungiyar tarayyar Turai ta bayyana cewa mulkin da sojoji suke a jamhuriyar Niger a bara ya haifar da karuwar kwararar bakin hauri zuwa nahiyar. Kwamishinan harkokin cikin gida ta kungiyar Yilba Johansson ta ce dole ne kungiyar ta dauki matakai don kange yawaitar kwararar bakin zuwa nahiyar, wanda kaso mai yawa ke bin saharar Niger domin zuwa nahiyar Turai. Sai dai kungiyoyin da ke safarar bakin haure na ganin akwai bukatar kungiyar tarayyar Turai ta sake zama da sabuwar gwamnatin Niger da kuma sauran masu ruwa da tsaki kan bakin haure a Niger domin samun mafita. Daga Agadez ga rahoton da wakilin Mohammed Mahmud ya aiko mana.
Kungiyar tarayyar Turai ta bayyana damuwarta dangane da kwararar bakin haure zuwa Turai sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a Niger. Niger dai na a matsayin babbar hanyar da 'yanci rani yankin Sahara ka yi amfani da ita domin shiga Turai, kuma tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a shekarar da ta gabata ne wanda suka janye wata yarjejeniya tsakaninsu da tarayyar Turai. Yasta ya ganin tururuwar bakin haure zuwa Turai a cewar hukumar kula da 'yanci rani ta tarayyar Turai. Kungiyar da ke safarar bakin haure a arewacin Niger ta bakin Ahmadu Umaru, wanda shi ne shugabanta, na gani akwai bukatar tarayyar Turai ta zauna da mahukuntan Niger da masauran masu ruwa da tsaki kan sha'anin bakin haure domin lalubo hanyoyin magance matsalar kwararar bakin haure zuwa Turai.
Dama ita ce ta yi da gwamnati waccan ta Niger wadda ta shuɗe suka yi rajejeniya da za ta tare mata wannan bakin haure da suke bi nan kamar musamman Niger. Kuma yanzu zama ne za a saki wannan zaman, sai ya komo ga wannan mutanen wanda aka tozarta, sai in an zamana tare da su ne da gwamnatin waga da ta soke doka tare da su, ana iya shawara a cewa kan matsala irin wannan ta hiyar ta bakin haure. In ana so a samu masalan kenan wani sabon program, sai sun zamana da waga sabo gwamnati su zamana kuma da wannan mutanen da suka yi wake wannan aikin, su samu su tattauna su samu yadda za a yi wannan mutanen su bar shiga kasashen Turai.
Wasu alkaluman Majalisar Inkin Duniya sun nunar da cewa sama da bakin haure 45,000 ne suka tsallaka nahiyar Turai ta haramtacciyar hanya a wannan shekar daga Afirka, yayin da Agadez da ke arewacin Niger kusan kowane ranar Litinin sai motoci sun fita da bakin haure domin zuwa kasar Libya. Addu Amma shi ke kula da motocin da ke tafiya Libya daga Agadez.
Ka gani fasaje suna zuwa suna tahiya, ka gani alhamdulillah a nan ma ka ga an samu shajaman sosai da sosai. Kana gani akwai activity ga sunan sun fara na transporter, gwarawan suna zuwa amma sun zo akwai mutanen da suke safara da su suna wucewa da su suna ta Libya.
Tun dai bayan soke dokar haramta safarar bakin haure da sojojin da suka yi jin mulki a Niger suka yi ne, kungiyar tarayyar Turai suka matsa kaimi wajen rage yawan kwararar bakin haure daga Afirka ta hanyar tsaurar tsaro da kuma dokokin neman mafaka a nahiyar. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
Daga batun bakin haure a Niger sai kuma na shari'a a Najeriya. Yayin da ake kiraye-kirayen a gaggauta zartar da hukunci a game da tuhume-tuhumen da ake yi wa tsohon gwamnan babban bankin Najeriya, babbar kotun tarayya da ke da zamanta a unguwar Ikeja na jihar Lagos ta bayar da belin Godwin Emefiele akan kuɗi naira 50 million da wasu sharuɗa. Daga Abuja, Wakiliyar mu Halima Abdurrahman ta aiko mana da ƙarin bayani.
A yau Juma'a ne mai shari'a Rahman Oshodi ya bayar da benin tsohon gwamnan babban bankin Najeriya wato CBN Gadun Emefiele akan kuɗi naira miliyan 50 tare da agenda ya cewa ya kawo mutane biyu da za su tsaya masa waɗanda dole ma'aikata ne masu shaidar biyan haraji na tsawon shekaru uku a Lagos. Ɗaya daga cikin manyan lauyoyin da ke wakiltar Emefiele a kotu, Makajimato Ibrahim mai makamin SAN, ya tabbatar da batun bada belin wanda suke wakilta yana mai cewa bai saba wa shari'a ba.
Yau a cikin tsari da kuma adalci na kotu ta ba su da shi hannun beli, kuma kamar yadda shari'a ta tanada kowane lokaci aka gabatar da mutum a gaban kotu ana tuhuma sa da laifuka, zaɓi ne na kotu ta shika shi beli a kan sharuɗɗa da ta ga ya dace ko kuma ma ba tare da sharaɗi ba domin dokar da ta ba da wannan damar. Amma kamar yadda kowa ya sani an ba da shi hannun beli akan ka'ida ta cewa zai ajiye kuɗi miliyan 50 da kuma shiga shortlist da zai gabatar a gaban kotu. Dan baki mance ba, kwanakin baya mun yi magana akan shari'a da take gaban babbar kotu ta Abuja, to wancan tsari na tuhumar da ban yake da kuma wannan babbar kotu da take jihar Lagos, ta hukuma tana da ikon ta tuhuma mutum akan laifuka daban-daban da take ganin tana zargin su cewa ya aikata. To wannan bai saba wa tsari shari'a ba, domin abin da ake tuhuma sa a gaban kotu a Abuja daban, abin da ake kuma tuhuma sa a gaban kotu a nan Lagos daban. Saboda haka shari'a ta tana da irin wannan, kuma ba wai tuhumar ba, tabbatar da laifin mutum shine babban abu a tsarin wanzantar da adalci.
Can masanin kundin tsarin mulki a Najeriya, barista mai nasara Kogo ya ce
harka ta beli magana ce wadda take kacokau an dora ta akan alfarmashi alƙali wanda yake kowace shari'a, shine abin da sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulki ya shedara. To amma ya kamata idan za a bada beli a riƙa la'akari da girman zargi da ake da shi akan mutum, a kuma duka tsaurara abubuwan da ake nema a beli ya zama madubin mudu na irin girman laifi. Idan muka dauki shi gwadun Emefiele akwai zarguna guda 26 waɗanda suke dangane da wata badakala da ta shafi kudin dollar America da kuma kudin naira na Nigeria biliyan 2. To idan muka yi la'akari da girman waɗannan kudade din kuma muka ga beli da aka ce a bada miliyan 50 da mutane biyu za su dauke shi beli su ma kansu su aje miliyan 50-50 da kuma su kasance mazauna Lagos ne kuma sun yi rajista da wannan kundin rajista na waɗanda suka cancanta su bada beli a jihar Lagos. Duka waɗannan ba wasu sharuɗa bane ba masu wahala da nake gani.
A nasa bangare mai sharhi akan al'amuran yau da kullum kuma tsohon kwamishinan yaɗa labarai na jihar Adamawa Malam Ahmad Saju ya bayyana cewa
alal haƙiƙa bada beli nan da aka yi ma shi Emefiele yakan sa Hausawa suke cewa shari'a sabanin hankali. Wannan mutum dai kowa ya san irin barnan da yayi a ƙasar nan. Sannan kuma abubuwa da ake tuhumar sa akai su ma fa ba kananan laifuka ne yayi ba. To a ce an bada belin sa zai ba kowa mamaki. To amma babban al'amarin shine kowane dan adam a ƙarƙashin shari'a irin wadda muke amfani da ita a Najeriya yana da ƴancin a bada belin sa ga laifuka da yawa. Don haka wannan yana cikin laifukan da akan iya bada belin mutum. Sai dai abinda al'umma suke ganin shine idan aka bada belin mutumin da ya irin wannan barna da ta'asa ba a tausaya wa waɗanda laifin da ya yi ya cuta ba. To mu 'yan Najeriya laifuffukan da aka irga aka ce ya yi ɗin nan lallai sun cutar da mu da yawa. Wasun ba sai an yi shari'a ba. Don haka da so samu ne ba kawai kar a bada belinsa ba. A gaggauta wannan shari'a a yi masa hukunci mai tsanani saboda gaba.
Kotun dai ta jaddada cewa dole ne a miƙa takardun belin Emefiele zuwa kotun kula da laifuka ta musamman, sannan kuma a yi rajista a tsarin kula da beli na jihar Lagos. Halima Abdurrahman, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurrahman da wannan rahoton kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu dan shakata da wannan faifai.
Da zambinci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya.
lafiya Najeriya kasa daya uwa daya uba daya mu bar da miranci da zambanci Najeriya kasa daya uwa daya uba daya ya Hausa da Yarba da Igbo a Najeriya Najeriya kasa daya uwa daya uba daya
Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba irin matakan da ake ɗauka don ƙara inganta sha'anin tsaro a jamhuriyar Niger. Toma Dalla. A cikin hanyoyin neman tabbatar da zaman lafiya da tsaro mai inganci don al'ummar jamhuriyar Niger ta gudanar da ayyukanta na yau da kullum cikin kwanciyar hankali da tsanaki, wannan ya sa hukumomin sassan kasar da ke fama da matsalolin tsaro gudanar da tarukan muhawarori domin lalubo hanyar yadda za a ciyo kan wannan matsala. Daga birnin Kwanni, wakilinmu Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan karin bayani.
A ɗaya daga cikin waɗannan tarukan ne ya sa hukumomin Custom Code na ƙasar yin kira ga jama'a da su bar hana su kama mutane masu yin saran dabban fetur, saboda mafi yawansu na kan man ne ga 'yan bindiga da ke cikin dazuzzuka.
Da ranga da ya kamu nan zancen zaman lafiya a kai soyi kuma da neman alhurma ta jama'a yanda za a shuɗe ya juna zaman mu ya daidaita da jama'a da mu masu tsaron ƙasa masu tsaron gari. Ina son in kwatanta ma jama'a. Yau duwan ta zama ba irin duwan ta da bace da mutane suka sani. Daɗin duwan ya huce ana cewa ga barayi ga shi sun zo su ɓace mutane kaya ga sun zo su yi kaza. A'a yau mun nemi taimako gare ku za mu kwatanta muku aikin da duwan take yi. Lalle muna cikin masu tsaro amma aikin duwan mahimmancin shi tara ma asusun gwamnati kuɗi. Misali yanzu nan sai ka ga duwan ta biyo for example dan sarandan essence kaɗai sai ka ga gari ya garce ana cewa ku bi su ga ɓarayi to shi wannan dan sarandan da za ku bari ya huce tana yiwuwa dan Najeriya ne ya zo da essence shi yanzu in ya huce nan ya kai ya huce tasara ya huce shiga Mali essence kin yau kowa ya san ɗan ta'adda da ke da kai tsakanin Mali da Burkina da Niger mutuna gare su mutunan nan da me suke aiki da essence ne wace muku ba essence kin ga da kuka kare ya huce bane suke sawa kin babu da ya san illar da sarandai take ciki gara mutane su san menene illar da sarandai da rashin bin hanyar gaskiya bisa ga duwan yake jawo musu mutane su hidda ga kansu duwan kin nan ba duwan bace yanda mutane suke ta tsammani tunda daga an ga duwan a yi ta bibin ga makiyayin mutane ga mai son ya kare mutane ga mai wa'an suna cewa duwan hana sallah to yanzu muke ba da sallah
a nasa bangare Malam Bello wakilin sarkin Fulanin birnin Gwanni wuraren waɗannan taruka kira yayi game da wata matsalar ta tsaro da ta shafi fada tsakanin manoma da makiyaya da ke karewa da kashe-kashen mutane da dama amma ya soma da maganar ɗan ta'adda daga farko.
Ta'addanci bai da addini bai da ƙasa bai da ƙabila sannan bangare zangane da harkan ɓanna da ake yi na kici manoma da makiyaya a kuguda an kamance da shi. Bangaren merori suma merori masu yanka furtali to wannan suma bismillah ya kamata a daina wannan wanda sun kasance sun yi shi tun da dai doka ta kasa ta ce in an yanka furtali wanda ya sai ya siya banza kowa bai san da haka bai yiwa ga dokoki na kasa abinda an kace ku zo na saboda kuna hukumomi ku ce abinda kun kada ma za ku wannan kuskure
shi ko commissioner ɗan sanda na gundumar birnin Gwanni Malam Rabiu Sule kirayeyi game da samun yin rigakafi kamin a samu matsalar tsaro
in kanin ya ne kuma ku kawo gudunmuwa ne da ke saka musu kan rigakafi in suka rigakafi kowa ka gudunmuwa sai ga cewa tsaro za ta tabbata cikin wata hanya ce kamata ka gudunmuwa na daidai rigakafi ba da labari yana cikin rigakafi mutum ya ga wani abu ana yi wanda ko mata tana yi wanda ba zai kyau ko mishi ya saki hanya ko yaro ya saki hanya ya kamata a ce cikin gida mutum ya kokari ya kawo gudunmuwa shi ya gida ne za a iya kawo ƙarshen wannan ta asar da abu ke zama shege ko mishi ya saki hanya wace tana ita ba shi magana ya dawo in ya kasa ta kasa sai ta yi gaba ko zo ni mai gari ko zo cikin hannun da ake ji magana shi yan kowa ce bari in kyale ba magana ta bace gara ce ta shafin tsaro to sai abin ya kamari gida ya zama tuba ya zamba in gida ɗaya gida biyu suka zama su zamba sa ta ga gari ba za a zamba ba garuruwa da suka yi yawa kina daga kasa gaba da ta lalace.
Ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci tarukan da ke zamne a kan iyakan Nijar da Najeriya inda 'yan bindiga ke laɓaɓuwa suna shigowa ƙauyukan da ke kan iyakar na Nijar suna satar dabbobi ko garkuwa da mutane ya yi kira da a ƙara musu yawan jami'an tsaro.
An kai shekara 7 sai dai suna aika gendarmomi a Mauza ginin bakin gada. To kuma a bara aka ƙara polisai guda 2 bara an kawo ne a check nan garinmu lokacin da aka halbe sai wannan da mai kudin ya zo suka halbe sai hau moto ya tafi inda polisan kinna to inda Allah ya ba su nasara su barayin ko da aka zo polis guda yana da larura wannan gudan shi ya to sun kai halbe an halba da sun ka gane lalle wuta ta ba ta gari ta ba ta soji ta gudu sun kai yace ku bi su ba su dota ashe su jami'an tsaro sun san halbe wanda shi ya kare ku bi su an ka bi su dai Allah ya samu sara ba kai sati ɗaya ba ko biyu nan zangon motsa ji inda shi hakimin nan wanda aka ci kuɗi miliyan wai kusan 20 kin nan an zo an kai mun shi ma bi Allah ce hari wannan har ma sun so su kisan wani bawan Allah mu dai muna roƙo gwamnati an kai mun da sole sai a don Allah ya huda ƙara mun kaga garan nan inda su biyu ne ko uku suka kwanta musu wale kai duka shi zuwa to akai rashin nasara ko da su police guda bai da lahiya kuma musali sai dai wayannan gendarmomi ba su kwana nan wannan kole sai su kadai sun yi kadan kun shi na sun kai su mutum uku yanzu a ƙara jandarmerie na da lahori su sun tsaya nan wurin da guri biyu ne can ketare kusan farancarken iyaka nan bakin gada kaga ko da za a bugawa aka gilimo su wallahi za a samu nasara kansu
a nasa bangaren Abdulrahman Udu mai kula da hila yan karkara cewa yi a wuraren waɗannan taruka banda yan bindiga dole ne a kiyaye doka tsakanin manoma da makiyaya ko mazamna karkara da zaran ana son a samu zaman lafiya a kasar mai daurewa
kai talaka an je ka bi ta hanyar mai garin ka doka shi ta sace haka in dai an maka banna ka bi a dabar ta mai garin ka dan an daidaita sai bo in ba daidaita ku ce wajen sarki in ba a samu wajen sai aka daidaita a wuce a wuce garin haka nan ne in kaka ta yi kusa nan ne adabin babban matsala na dai akwai da a samu gurtallin da aka wuri kamar wannan su yes ko yanzu nan goroka nan tsabawa wani lokaci muna da gurtali guda wanda na kasa da kasa wanda san sansama aka wuri manoma su wuri ina tamanin zaman da duk mai hannu da shi mai zakar nan ga abinda zamu ta dan tsarna kai san ma dai a samu wannan burtali a samu a samu da ladilai yanzu mun samu an samu da ladilai yan brazil suka sa da ladilai aka samu yan kura kura aka zo aka gyara AMC ya su zo suka sa yanzu abinda ya ba mamaki sai zaman to mutanen ku sai ga mutun ya zo ya buge da wannan ladilai mai sharanan zaman wannan damar da shawu ya koje su uku su hudu muka yawo ta saboda bisa wannan kuma wannan burtalin duk wanda an bisa wannan bangaren ana kukan da ke tunda su makiyaya sun zo sun san da shike in su aka inda aka kashe za su shiga cikin gurbin mutane ko ba kana bane yanzu aka zo aka hidda shi to kuma har yanzu abin bai magani kenan ya kamata mutane su mutunta doka aka ce aka yi maka banna ka dauki doka da kanka kaje doka ta ce kana iya kusulhu ka ce kaya shi tsakanin ka kai mai gona ka zo ka tar ai maka banna ka zo ka diga ce a to lalle zaka an wa na gani kayan banna wallahi na yayi na san ba gangan bane ko kuwa na kayan na kayan banna amma bannan ta fa ni wannan ita da gari ne abin da ya so ba ni jika musun babu wani wanda shi doka ta tarar haka
hukumomi da ma talakawa a kasar sun da kufa yanzu haka wajen neman hanyoyin wanzar da zaman lafiya da wamammiya a jamhuriyar ta Nijar
a gaida Haruna Mamman Bako Masu sauraro duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin wakilin namu Haruna Mamman Bako da kuma sashin Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
da gaida Malam Hassan yanzu kuma ga Maryam ta dawo mana da labaran duniya a takaice
to a takaice gidan talabijin ɗan gwamnatin jamhuriyar Nijar ya nuna wani bidiyo na sojojin Rasha masu ba da horo a lokacin da suka isa kasar a cikin wani jirgin sama mai dauke da kayan soji don taimakawa wajen karfafa tsaron kasar ta sama yayin da dangantaka tsakanin Amurka da Nijar ke tabarbarewa an dauki bidiyon wasu sojojin Rasha biyu masu ba da horo a gaban jirgin saman sanye da kakin soja da hula sun kuma rufe fuskokinsu bayanai sun nuna cewa a daren shekaran jiya Laraba ne suka isa kasar sun kuma je da kayayyakin aikin soja don taimakawa Nijar inganta tsaronta ta sama gwamnatin mulkin sojan kasar Mali ta fitar da sanarwar hana kafafen yada labarai ba da rahotanni akan ayyuka ko harkokin jam'iyyun siyasa da kungiyoyi sanarwar wadda babbar hukumar sadarwar kasar Mali ta fada a jiya Alhamis an wallafa ta a shafukan sada zumunta sanarwar ta kuma ce dokar ta shafi dukkan kafofin yada labarai ciki har da talabijin radio yanar gizo da jaridan da ake bugawa Sojojin Isra'ila sun harba wasu Falastinawa biyu har lahira da sanyin safiyar yau Juma'a a kusa da birnin Tubas da ke yamma da kogin Jordan kamar yadda kafafen yada labaran Falastina da Isra'ila suka ba da rahoto.
Toma sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe da Asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garjaya dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Instagram da kuma X domin samun ƙarin bayani da rahotanni da kuma yin tsokaci ko kuma ku aiko mana da sakonni ta hanyar email ta sashin Hausa @boanews.com kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na internet a boahausa.com yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Fiona Wamai da ta daidaita mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya.